حق قدره وبقدره العزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.
Kaka za a ce sauran annabawa za su samu daukaka daukaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai ba za ka yi ba a ce sauran annabawa su samu daukaka irin da kai ka samu daukaka. Ya wanda yake sama ne ga baki ɗayan halitta, wato wata halitta gaba ɗaya sassa take da banzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Nafali yake faɗa a tasa, wato hamziyar, wato fauƙakallahu wal baraya wa rahmatuhu. Allah kaɗai shi ke sa Rasulullah dukkan halitta. Duk wani za a kira, duk wanda za a kira bayan an kira Allah, to kasa yake da kai kowane. Ma ɗaula ta samu da wata sama ba ta yi gasar ɗaukaka da ita ba. Da wata sama ba ta yi gasar ɗaukaka da ita ba. Ai, ba su daidaitai ka ba a cikin ɗaukakar da Allah ya baka. Ɗaukakar da Allah ya baka ba wata halitta da ta yi daidai da kai, ko da annabawa da manzanni. Hakika haske na daga gare ka ya tsare daga a ce su ɗinnan sun kai ga matsayinka, da kuma ɗaukaka ta daga gare ka. Sana makasuri shi ne haske, sana uku mai mamduni mai alhamza shi ne ɗaukaka. Kuman da Allah SAW ya tarar da hasken da ba mai kamarsa, haka nan ya tarar da ɗaukakar da ba mai kamarta. Hakika su manzannin nan da annabawan da suka zo gaba ɗaya sun kwatanta sifofinka ne linnasi ga mutane, irin yadda ruwa ke nuna taurari. Taurari suna ƙwalƙwaluwar sama, amma kuma ruwa a ƙasa sai ya ringa bayyana taurarin, a ringa ganin taurarin a cikinsa. Haka nan ma annabawan da manzannin nan duk da suka gabata sun bayyana sifofinka ne, sun bayyana ɗaukakarka ne ga mutane. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kai ne fitila mai haskakawa ga duk wani fifiko. Baki ɗayan haskake ba sa zuwa sai fa daga haskenka, sai ko fa daga haskenka. Kai ne ka samu haƙiƙanin ilimai daga Ubangiji wanda yake shi ne masanin gaibi. Shi annabi Adam alayhi salam an sanar da shi sunayen abubban ne, amma ainihin iliman to naka ne. Wa allama Adam alasma'a kullaha. To ya Rasulullah, baka gushe ba ana zaɓar iyaye mata gare ka da iyaye maza a cikin ɓoyayyun halitta, tun daga annabi Adam har izuwa mahaifinka da mahaifiyarka, a kowane lokaci ta wa'anda ka biyo to su ne maɗaukaka a wannan zamanin. Ba sami yankewa daga manzanni ta zo ta wuce ba, sai ko al'abiya annabawan da za su zo bayan wannan fatarar sun yi wa mutanenta albishir da cewa ga kanan kananan tafi, cewa kuma in ka bayyana dole ne duk wanda ya riski bayyana ka yi imani da kai. Ya zaji annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin bayyanarsa an yi imani da shi. An dawo alkawari kuma cewa kowa ma kuma ya bayyana ya yi imani da shi. To, haƙiƙa zamanai suna alfahari riniya da kai, suna yin alfahari da kai. Bika aliyah ɗaukaka tana ƙara ɗaukaka da sababinka, wanda yake akwai wata ɗaukakar bayanta. Ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ba kamar sa, yanda wani malami gafiki yake faɗa a marsiyar da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa ma faqadal maruna misla muhammad wala misluhu hatta alqiyamati yufar. Ba taba kamar sa a wannan lokacin da ya wuce, ba kuma za a yi kamar sa ba a nan gaba har zuwa tashin alqiyama. Ya wato zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shehu Tijjani yake faɗa shi ne, tun daga ran da shehu Tijjani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har izuwa ranar komawarsa ga Allah, wanda wannan zamanin ya fi duk wani zamani, ya fi duk wani zamani, domin duk alherin duniya da lahira Allah ya tara a wannan zamanin. Wato sau abin da yasa saboda kwanuka ne da yawa shi yasa yake usuru
nan
tare da cewa ai zamani ɗaya ne a hakika amma saboda kwanukan da yawa shi yasa yake ta tabarha bikal usuru to ga kuma duk wata daukaka asalin ta manzon Allah shi yasa daukakar manzanni daukakar annabawa daukakar malaiku daukakar waliyyi daukakar daukakar siddiqai duk waɗannan daga daukakar manzon Allah ne daga manzon Allah ne samu daukaka karim mai girma min karimin wanda yake ya fito daga mai girma aba ukura mawo da baki ɗaya mahaifan su suke masu ma dalil wujudi ya bayyana ga halitta ya bayyana ga samuwa minka wanda shine kai wannan min din tajridiyya ce wato wanda shine kai kai ne rasulullah mai girma daga mai girma wanda duk magabata duk mahaifan su masu dangantaka ce ta manzo nisba ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama da kake zaton daukaka a wannan ado nasa cewa tauraron Jauza'u ne ta rata mata taurarin da suke cikinta yadda daukaka ta samu a adon wannan dangantaka ta manzo sallallahu alaihi wasallama kai ka ce tauraruwar Jauza'a ce ta rata mata taurarinta
hadda za ka kiri sunanin kofafari
ya wato tun shi manzo sallallahu alaihi wasallama dukkan annabawa da manzanni da kububai da siddiqai da sakaɗa nisba da shi to duk suna ɗaukaka da adon wannan taka da sakaɗa da manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa hatta waɗanda suke magabatansa annabi adam annabi shifu annabi idris annabi nuhu waɗanda yake zamaninsu ya fara bayyana kafin zuwan bayyanarsa ta fili amma dukkan waɗannan sun tare da ɗaukaka ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ɗaukakarsu daga wajen manzo ne sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma duk wanda za su zo daga baya to haba za a gina sura ne ma da lara ta yi na shugabanci da ta yi na girma da kai kake lu'ulu'i wadda ba a huda ba a cikinsa lu'ulu'i wadda ba a huda ta ba a cikin wannan ratayen ma da lamaga da muribun mai haske minka magana ko ta daga gare ka tana haske ka shamsi kamar ranar da dare mai haske ta bayyana daga wannan magana dare mai haske ta bayyana wannan fuska mai tsananin haske ita ce daren haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallama wanda farin ciki ya tabbata ga addini da yinin da ya zo bayan wannan daren da alfahari masu albishir na aljanu masu kira wanda ba ana jin muryarsu amma ba a ganin jikinsu ta zo a jere albishir ɗinsu ya zo a jere cewa haƙiƙa an haifi abin zaɓi lazamu dole a tsaya a yi farin ciki dole mai hankali ya yi farin ciki da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dogon yini na sarki Kisra na Farisa ya yi kiran juna ga faɗuwa in ba domin aya ba ta daga gare ka ba don mu'jiza ba ta daga gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wannan gini bai kiran junansa ga faɗuwa ba gini ne da da ake gani gini ne da ake hangen da ai ba abin da zai kare sai dai tashin alkiyama amma wakacin haihuwarka sai gashi ya yi kiran junansa ga faɗuwa duk wani gida da ake bautar wuta da aka hura wuta wadda ake bautawa sai gidan ya zamo akwai baƙin ciki a cikin gidan saboda ficewar wannan gidan akwai bala'i a cikinsa suka waye gari wato suna cikin matuƙar damuwa mutanen Farisa wanda da suna bauta wa wuta da a daren da aka fi manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka waye gari duk wutan da suke bautawa ta mutu suka shiga a cikin halin babbar damuwa da yawa idanun ruwa na mutanen Farisa da yake ta kafe ta yake nan a ce ruwan da nasu da ya kafe shi ne ya je ya kashe wutar kenan tun da garuwa babu ga wuta ta mutu me za a ga kenan a zahiri ba sai a ce ko ruwan ne ya je ya kashe wutar ba mai haihuwa ce ta manzo sama fara ne fa
kana fili wa banin
bidda musiba ta kasance akan suwa ba da annoba fi dalil kufri a tauraron kafirci dan haka manzo sallallahu alaihi wasallam a tauraron kafirci yana kan ganiyar fa amma haihuwa manzo sai ta jawo musiba ga tauraron nan ta jawo annoba ga tauraron nan min da sababin haihuwa
fani an
bihi li amnati fani an bihi mara munna da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa sai da tuna Amina ta samu fifiko wanda aka fifita Hawwa sai da tuna Hawwa da irinsa yadda aka sanya Hawwa ta zama wata ce asali duk wani wanda aka haifa daga bani Adam to daga zuriyarta ne sai ya zama to ma'a Amina mahaifiyar manzo sallallahu alaihi wasallama an ba ta alfahari an ba ta daukaka da yake kamar wannan ko ta fita ma daukaka da yake ta fata ma shi ne waye zai lamin cewa Hawwa a ce ta samu ciki da manzo sallallahu alaihi wasallama koko a ce ita tana nakuda da shi wane ita ai wannan daukakar ba ta samu ba mahaifa sai ta tuna Amina ita ce ta samu haka rana ce da Amina tukarwa ta samu malam ta nahun da samu abinda baki daya mata ba su samu ba biwar ihi da sababin haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ta samu min fara ne daga girma ta biyewa mutanenta da wanda yake fifici daga wanda sai da tura Maryam wadda take budurwa namiji bai taɓa saduwa ta ba ta yi ciki da shi ita Amina ta zo da wanda yake ya fi ɗaukaka ya fi fifiko fiye da wanda Maryam ta yi ciki da shi shi ne annabi Isa mala'iku ta gaida manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce rahimakallahu yayin da Amina ta haife shi mace da ake kira Shaffa'u ita ce mahaifiyar Abdurrahman ibn Auf ta warkar da mu da abin da ta ruwaito domin tana cikin waɗanda a gabansu ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace da Amina ta haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗo a hannuna sai ya daga wato da mun atishawa sai na ji wani yana cewa rahimakallahu wa rahima bika an ra'asahu an haifi manzo sallallahu alaihi wasallam alhali yana mai daga kansa zuwa ga sama yana mai cewa alhamdulillah ima'u nuni ila kulli sujudi zuwa duwar shugabanci fi zalikar rabb yana cikin wannan daga kan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sama yana yi maka ganinsa ga sama jaman ai inda idanun wanda lamarinsa yake ɗaukaka suke hange sama mai hangen ƙasa to wanda daman ba lamarinsa ɗaukaka ba ne shi ke hangen ƙasa ƙasa ba wanda lamarinsa ɗaukaka to ai daman saman yake hange ba sabon taurari sun zo zo sallallahu alaihi wasallama sai sassa ta haskaka da hasken taurarin nan manyan gine-gine na sarkin Kaisar a ƙasar Rum ta bayyana da sababin wannan haske da ya cika sassa wanda gidansa yake Makka sai zama yana iya ganin gidajen nan na Kaisar mujizozi masu yawa sun bayyana a wajen ba manzo sallallahu alaihi wasallam a wajen shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya cewa ra'ihi ko ra'ihi wanda ba kuya a cikin ta anil uyun daga idanu da idanu a sannan sun gani wakati mata masu zuwa don su sami ƴaƴan da za su shayar da su wato masu zuwa daga ƙauyukan Makka zuwa cikin Makka don sami ƴaƴan da za su shayar to da suka zo sai suka ƙi ɗaukan manzo sallallahu alaihi wasallam li yukmihi domin ganin cewa ai shi maraya ne ba shi da uba, a sannan mahaifin Manzo sallallahu alaihi wasallam ya mutu tun yana wata biyu a ciki, tun wato mahaifiyarsa tana da wata biyu da samun ciki da shi. Masu sharar da suke cewa to me za su mora a cikin shayar da wanda yake maraya, suna hangen cewa to ai sun shayar da maraya me za su samu, me za su tsinta a ciki. Sai wata samaya daga iyalin Sa'adu Banu Sa'adin ta zo ga Manzo sallallahu alaihi wasallam da ruwa da iyaye masu ƴaƴan da za a shayar sun kita, sun ki su ba ta ƴaƴansu su ta shayar da su domin ganin cewa tana cikin talauci. Ita wannan da ta zo ga Manzo sallallahu alaihi wasallam da ita ce Halimatu Sa'adi, ta shayar da Manzo sallallahu alaihi wasallam nonanta, sai awakai suka shayar da ita da ita da ƴaƴanta nonon, sai zamo awakanta wanda da suke motsatsu ba su da hantsa ba su da nono, suka wayi gari sun fito wasu awakai yawan nono. Idafa da can da safe, wato kafin Halima, sai da tuna Halima ta je ta ɗauko manzon Allah a kan nata, sun waye gari suna masu motsattsiyar hantsa, suna masu busasshiyar hantsa ke ƙasa, amma kuma suka yi maraice ba wata wadda take mai motsattsiyar hantsa a ciki, ba wata miya a ciki, duk sun cika hantsa su ta cika da nono, sun cika da kumari. Rayuwa ta sanin ga ita Halima bayan da tana cikin fari, lokacin da abinci ya zamo ga annabi daga jikinta, ya zamo daga jikinta ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake shan nono, sai Allah ya saka mata da cewa rayuwarta ta wadata. Kai ya mamakin wannan ne daga baiwa, abinda Halima ta gani daga baiwa, hakika an ninninka lada gare ta daga irin abinda ta yi, an ninninka sakamako gare ta daga irin abinda ta yi. Idan Ubangiji ya hore mutane ga wanda yake mai arziki suka bi shi, da su ma sai samu arzikin. Kwaya ce guda ɗaya da ta tsira da zangarniyoyi da yawa, daman ganyen bishiya nan gane shi ne wanda suke maɗaukaka suke sa'an, wanda suke raunana suke samun ɗaukaka. In an ce daman a tara ganyen bishiya, ai kowa ko da wanda yake da rauna sai ya tara, zai zamo ya samu wanda zai tara. Alhamdulillahi yau an yi wajen baiti 30 a inda ya sa, saboda so muke a rage kaɗan yadda dai aka faɗa, insha Allah zai zamo kuma baiti 20-20 za a ringa yi.